Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta hanyoyin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Haka kuma ana iya samu a Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 1 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin. A daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace ba mu kanun labarai.
To ladan, daliban makarantar sakandare Stoneman Douglas da wani tsohon dalibin makarantar ya kashe mutane 17 a wani harin kan mai uwa da wabi sun koma makaranta jiya. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya nuna wa shugaba Donald Trump tsayayya kan batun binciken katsalandan da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban kasan Amurka. Kana Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta dauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filayen da mutane suka mallaka ba tare da biyan sidiya ba.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce batun farfado da tafkin Chadi yanzu ya wuce taron a shashayi a watsi.
The time to bail out the region is now. The time to show our humanity is now.
Shugaba Buhari ya ce lokaci yayi da zamu aikata abun da muke nufi. Lokaci yayi da zamu sake gina wannan yanki namu.
Haka kuma a jahohin Kudu maso gabashin Najeriya, masana'ar gwangwani ne suka koka. Ko me suke son a yi musu?
Dan iskan gari karba, dan sanda karba, soja karba, dan haka sun yi riba ta kafin kamfani.
Idan muna da lokaci, ku ji yunkurin da matasa ke yi na samun damar tsayawa takara a zaɓuɓɓuka. Sai Grace da muke tare da ita nan za ta gabatar mana da shirin ta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Daliban da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabi da ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin Amurka sun koma makaranta jiya Laraba, yayin da 'yan majalisun jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayukan matasa a makarantu. An rufe makarantar Stoneman Douglas da ke jihar Florida ne tun da mahari ya kashe mutane 17 a makarantar makonni 2 da suka shige. Kisan da aka yi a makarantar dai ya sake ta da muhawara kan dokokin mallakar bindiga, inda 'yan makarantar sakandare da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindiga. Ɗaliba Nicole Gonzalez ta ce komawa cikin makarantar ba abu ne da ya kasance mai sauki ba.
I don't think anyone is physically prepared or mentally prepared to actually walk into
this. Tace ban yi tsammani akwai wanda yake ji a jika ko kuma a tunaninsa ya yi shirin shiga wannan makarantar ba. Harin ya sa Majalisar Dokokin Jihar Florida muhawara kan batun kare ɗalibai a makarantu. Majalisar wakilai kuma kakakin majalisa Paul Ryan ya shaidawa manema labarai ranar Talata cewa tilas ne a cike gibin da ke akwai kan binciken da ake gudanarwa masu neman sayar bindiga. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya nuna wa shugaba Donald Trump tsayayya jiya Laraba bayan da Trump ya ce abin kunya ne da Sessions ya kira da gudanar da bincike na cikin gida kan yadda jami'ai suka nemi izinin sawa tsohon hadimin yakin neman zaben Trump ido a wata ja-in-ja ta ba sababba a bainin jama'a tsakanin shugaban Amurka da ya ɗaya daga cikin jami'an majalisar zartaswa da ya zaɓa. Sessions ya ce zaɓen babban jami'in ma'aikatar shari'a ya gudanar da bincike abu ne da ya dace domin tantance ko hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi ba daidai ba, yayin neman izini daga kotu na sawa tsohon hadimin Trump Carter Page ido. Sessions ya ce muddin ni ne babban lauyan gwamnati, zan ci gaba da gudanar da aikina da mutunci, kuma wannan ma'aikatar za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba sani ba sabo bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasa. Trump ya shafa watanni yana yi wa Sessions shagube, sai dai bai kore shi ba tunda Sessions ya janye kansa daga sa ido cibiyar a binciken katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 sabili da hurdar sada jakadan Rasha a Amurka a wancan lokacin Sergey Kislyak a lokacin yakin neman zabe. Janye kansa da session din yayi daga batun ya sa aka zabi Robert Mueller ya shugabanci wani kwamiti na musamman wanda binciken da yake gudanarwa kan alakar ofishin yakin neman zaben Trump da Rasha ya dabaibaye gwamnatin ta Donald Trump. Director harkokin sadarwa ta fada White House Hope Hicks, daya daga cikin amintattun hadiman shugaba Trump tun kafin a zabe shi shugaban kasa ta ajiye aiki. Trump ya fada wata sanarwa jiya cewa Hope ta yi fice, ta gudanar da ayyukanta da kyau cikin shekaru uku da suka shige. Tana da basira da hangen nesa, zan yi rashin ta matuƙa. Ta tuntube ni cewa tana so ta maida hankalinta akan waɗansu ayyuka na daban. Na kuma fahimci haka, na hakikanta cewa za mu sake yin aiki tare nan gaba. Hicks, a shekaru 29, wadda ta kasance director harkokin sadarwa mafi ƙuruciya a tarihin fada White House, ta ki amsa tambayoyi da kwamitin tattara bayanan sirri ya yi mata ranar Talata a zaman da kwamitin ya gudana a kadaice. Hicks ta shaida wa kwamitin cewa wani lokaci akan bukace ta ta danna gaskiya, sai dai ta ce ba ta taba shantala ƙarya dangane da abin da ya shafi binciken katse London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 ba. Da dangantakar jam'iyyar, wato da dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya doke abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filaye da mutane suka mallaka ba tare da biyan sidiya ba. Gurin da ake neman a cimma da wannan tsarin da jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shi ne cike gibin da ke akwai da ya durƙusa da baƙaƙen fata a ƙasar. Duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya, zai kuma ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. Majalisar Dokokin ta kada kuri'a ranar Talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ya ba da damar kwace filaye, abinda ya kuma kwanta wa al'ummar kasar da dama a rai, inda Turawa tsirarru har yanzu suke da iko a galibin gonaki. Sai dai ɗan majalisa mai ra'ayin mazanjiya Julius Malema ya ce ba wani canjin a zo a gani ne za a iya samu ba.
No one is going to lose his or her house. No one is going to lose his or her flat.
Yace babu wanda zai rasa gidansa, babu wanda zai rasa masana'antarsa. Abin da kawai muke cewa shine ba za su mallaki kasar ba, za su yi haya ne bisa ga shirin da aka yi musamman bayan yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan Bawul. Jami'ar Hamayya ta Democratic Alliance ta kada kuri'a kin amincewa da wannan mataki, ta kuma dora alhakin jinkirin sake raba gonaki kan jami'ar ANC wadda ke mulki a ƙasar tun bayan mulkin wariyar launin fata da aka kawo ƙarshe a shekara ta 1994.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu bude taskar rahotannin namu da jawabin da rufe taro da aka yi a Abuja game da farfaɗo da tafkin Chadi wanda kasashe takwas suka halarta. Shugaba Buhari ya ce za a samar da wani jadawali na musamman. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake gabatar da jawabi a wurin wannan babban taro, Shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga sauran takwarorinsa na ƙasashen Afirka daban-daban da ƙungiyoyin sa-kai na duniya da babban bankin duniya da bankin Islama da kuma ƙungiyoyin da ke kula da bunƙasa rayuwar al'ummar Afirka da na makwabtan ƙasashe da su himmatu wurin tabbatar da cewa an ɗauki matakan da suka kamata, ba wai zance na baki ba kawai, domin tabbatar da cewa tafkin nan na Chadi an farfaɗo da shi wanda zai iya kai ga jawo wani ruwa daga wasu sassa na duniya domin su haɗu a bunƙasa wannan tafki. Shugaba Buhari ya ƙara jaddada cewar a ƙarshen wannan taro za a fito da matsayi na Abuja, wato Abuja Declaration, wanda zai kasance wata taswira ce za a yi amfani da ita wurin tabbatar da cewa kowace ƙasa da ƙungiyoyi na sa-kai da na tallafawa al'umma sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da an aiwatar da kowace irin manufa da zai farfaɗo da wannan tafki na Chadi, ba wai a sha shayi ba a watse.
Let us share this mission
of rescuing the Lake Chad.
Yace ya kamata mu amince da wannan kudirin na yantowa da ceto tafkin Chadi da wasu kwararen manufofi da zuciya wadda za ta kai ga samar wa al'ummar mu madogara ta amfani da wannan tafki na Chadi domin bunƙasa rayuwar su ganin irin muhimmancin da yake da shekara wa shekaru a rayuwar al'ummar mu.
The time to act is now. The time to bail out the region is now. The time to show our humanity is now.
Shugaba Buhari yace lokaci yayi da zamu aikata abun da muke nufi, lokaci yayi da zamu sake gina wannan yanki namu, lokaci ne da zamu nuna cewa muna kishin al'ummar mu domin tabbatar da cewa wannan tafki na Chadi ya farfado kuma ya ci gaba da taimaka ma rayuwar al'umma kamar yadda ya kamata.
In ka lura da abin da yake fadi, ai yana jaddadawa ne, yanzu ne lokacin da za a yi, kuma yanzu ne kuma za mu fuskanci wannan abu, yanzu ne za mu aiwatar da shi. Kamar yadda za ka karance shi, ai har zuciyar shi da gaske yake. To ina fata kamar yadda na faɗa baya, Najeriya uwa ce ba da mama, in ta matsa za a yi, cikin ƙanƙanin lokaci za a yi, ashe kuma za a samu abin da ake yi, nan da nan za a tafi. Ai kamar yadda Bature yake faɗe, ai inda mutum yake zaman banza, nan Iblis ke yawo kanshi.
Suleiman Danzaki kenan, wani mai sharhi kan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja a taron da kasashen Afirka guda takwas suke gudanarwa a Abuja a kan farfado da tafkin Chadi. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya ko masu sana'an gwangwani ne suka ce an matsa musu da karban na goro a hannunsu, kamar yadda shugaban su Maruf Ahmadu yayi wa Alfonso Ikorogwe ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu ka dauko karfe daga Kano ka soka tafi Lagos, ba za ka fara kashe kudi ba sai ka bar Lagos, ba dan sanda ya karba soja ya karba dan haka sun yi riba ta kafin kamfani. In ka dauko daga Kano kana son Abba, ba za ka fara kashe kudi ba sai ka bar Lagos, dan sanda su karba, sojoji su karba. In ka bada kadama wani ma'aikata ke wani ma'aikaci akan hanya saboda baka biya su ba, cin hanci yayi yawa. Muna miƙa hukan mu da gwamnatin Najeriya ta taimaka ta sa baki akan wannan abubuwan a janye su don Allah. Sannan kuma da abun nan a kasashen waje muke ji har izo mu Najeriya ake samun ci gaba, yanzu ga yi za a kawo karban nan a narka a kera su ai wasu abubuwa da dama. Kuma muke ni ku kanmu ga gwamnatin Najeriya kamfanin channel nan a Jakarta, muna neman gudunmawa akan gwamnatin Najeriya kada a dakata da aikin sa, a ci gaba da aikin sa har a cimma buri. Wannan ci gaba ne wanda yake ko mu ko yaran mu ko jikokin mu ko marayi sa zo su mura akai. Ya kamata kuma a ringa yaba ma kasashen waje, kasashen duniya a ringa cewa Najeriya tana irin wannan duk ci gaban mu ne ko marayi.
Bayan wannan ne wani matashi a harkar sayar da tsoffin karafuna yayi ƙarin haske a wata hirar da ta kasance kamar haka.
Sunana Jibrin Yawo.
Yanzu kamar tsawon shekaru nawa kake a wannan sana'ar?
Gaskiya akwai masu gidanmu waɗanda sun riga sun dade sun kai kusan shekara 20 zuwa 30 suna yi, to mu kuma yara ne. Ni kan yanzu da fara wannan harkar ma gaskiya yaro ne ni a ciki, domin ban wuce shekara 2 ba. Amma kuma falillahi alhamdu dukkan wani abin da ka shekara 10 ma ko 20 kana yi a shekara 2, falillahi alhamdu ni ma na fahimci abubuwan da suke tafiya a cikin harkar wannan kasuwancin.
Yanzu kana nufi cewa sana'ar da akwai shiga?
Alhamdulillah, ai duk sana'ar da za a ce yau gashi mutum ɗaya ya bude ta, kuma ya tattara sama da mutum 20 a ƙarƙashinsa za su ci fisha su yi ƙoƙarin taimakawa iyayensu, kuma su baro gida. Kowa in ya tashi komawa zai tafi da ɗan abin da lalle in ya je gida iyaye za su sa albarka. To ai kawo kuwa wannan sana'a ce da ya kamata a riƙe ta hannu biyu.
Yanzu wannan ƙarafunan ta ya kuke tattara su?
To su dai ƙarafuna alhamdulillah tun da dai da ma'aikata akwai waɗanda idan sun zo za mu babba su kuɗaɗe, wasu su ɗauki turof su shiga ƙauyuka su shiga wajeje daban-daban inda za su yi ƙoƙari suna yawo suna tambaya ai kiran su a siyan musu kana, mu kuma mu zo mu auna su sai mu yi lissafi su ɗauki nasu mu ma mu ɗauki namu.
Najeriya dai ta sha kulla yarjeniyoyin sarrafa ƙarafuna da suka laƙume zunzurutun kuɗaɗe masu yawa da kasashen ketare kamar su Birtaniya, Indiya da ƙasar Sin a shekarun baya. Amma wai shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Alfonso Sokodigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Tsaya rujiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titille nan ka.
So a kai ta Alfonso Sokodigwe. Suko matasa cewa suka yi sun himmatu wajen ganin doka ta ba su damar a dama da su wajen neman shugabanci, wato a rage yawan shekarun takara. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyar matasa masu gwagwarmayar ba da dama ga masu ƙananan shekaru su tsaya takarar mukamin siyasa, musamman da zarar sun kai shekara 18, ta dage da kamfe don cimma wannan buri da ya samu karɓuwa a Majalisar Dokokin Najeriya. Baya ga Majalisar Dokokin Najeriya ma, matasan sun samu nasara haura tanadin tsarin mulki na amincewar Majalisun Dokokin Jihohi 24 don tabbatar da ƙudurin dokar, inda yanzu ƙudurin ya samu karɓuwa a Majalisu 31. Wannan ya nuna yanzu shugaban ƙasa ake jira ya rattaba hannu don fara aiki da wannan dokar. Ɗaya daga shugabannin matasan, Mike Amanza, ya yi ƙarin bayani kan yawan shekarun takarar a ƙudurin.
Kwanciyar ta ce kafin a samu siyar takarar shugaban ƙasa mai shekara 40 da sama na gwamna da majalisar dattawa shekara 35, majalisar tarayya da majalisar jiha mai shekara 30. Yanzu da sabu wannan bidin in lokacin an sa hannu shekarun su ta soka na majalisar jiha da majalisar tarayya zuwa 25, shugaban kasa, majalisar dattawa da gwamna zuwa zai soka zuwa 35. Don haka yanzu za a samu matashi da karfin su da iya da kwazon su da ilimin samun su shiga, sannan da kuma matashin Najeriya su gan mutane kaman su da suna cikin gwamnati. Kuma shi sa muka tashi wannan campaign, kuma yanzu haka mun samu nasara sosai. Yanzu na jira ko yanzu shi shugaban kasa ya sa hannu.
Shi ma ɗaya daga matasan, Ahmed Bachaga, ya ba da misalin ƙasashe da matasa masu ƙarancin shekaru ke rike da manyan mukamai.
Akwai ƙasashe da dama da na sani wanda yanzu idan ka je Trinidad and Tobago, sanita mafi kankanta shekarunsa 22, na san shi kuma na san irin rawar da yake takawa. To a nan ma Najeriya muna da mutane waɗanda suke ire-iren shi, waɗanda za su iya taka rawa ta musamman domin cigaban ƙasar nan.
Masana ba sa azami zanin ƙarancin shekaru ne kadai zai sanya biyan bukatan al'umma a demokradiya, amma gaskiya da riƙon amana za su yi tasiri ga ɗan takara matashi ne ko tsoho. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Yara Allah nana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma Grace tare da ni za ta gabatar da shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin 19 ga watan Fabrairu, ‘yan bindiga da ake kyautata zaton ‘yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari a makarantar sakandaren ‘yan mata da ke garin Dafshi cikin jihar Yobe. Suka yi awon gaba da ‘yan mata da kawo yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da sace 110 bayan da farko ta musanta cewa sace su aka yi. Wannan lamarin da yana faruwa ne bayan kimanin shekaru 4 da sace ‘yan matan sakandaren Chibok 276. A wani lamari irin wannan, abin da kuma ya ɗauki hankalin shirin domin iyali kenan wannan makon. Wakilin Haruna Dauda Biyu ya samu zantawa da shugaban kungiyar iyayen da aka sace ‘ya’yan nasu, Malam Bashir Manzo, wanda ya fara da bayyana yadda wannan lamari ya auku.
Za su shigo a kowanne suka ɗauko a can hanya, sun nuna musu gindin bindiga, sun ɗauko su a kan su nuna musu hanya. To a yadda muke samun labarin daga ɓangaren su, su don da aka tashi koma an soke su, bayanin da suke bayarwa su suna motar gaba ne a koma ban. To amma wanda suke tare da su a cikin motar, wanda suke cikin motar ‘yan matan suna yi musu waya cewa gudun da suke yayewa a rage ta, saboda a matsin da ake ‘yan matan da fargaba ya samu mutum 5 sun mutu
a cikin motar ta suke da.
Akan alkitau ba ga wannan din kuma, tunda ba ganin gawan muka yi ba, muna jira dai mu ga abu da su hukumomi za su yi ceto, in babu ka ga magana sai ta tabbata. Da kokari dai mu ku yada mana dai mu samu daman ganin gwamnatin Ido da gidon mu iyayen yaran da aka dora mana a cikin shugaban.
To kamar a matsayin ku na iyaye, kuna da kididdigan adadin yawan ɗaliban da suke wannan makarantar ne, tunda har yanzu gwamnati bata ce ga yawan ɗaliban nan ba?
Gaskiya hukumar makaranta bata bamu ba.
To yanzu kamar wani hali ake ciki na adabcin nan?
A hali kam gaskiya babu daɗi.
har zuwa irin wannan rana mai kamar ta yau babu wanda zai iya tabbatar da makomar waɗannan ɗalibai wanda hakan ke jefa ayar tambaya zukatan mutane na koya Allah ana cin nasara game da irin wannan fafutuka da ake yi na yaki da yayin kungiyar Boko Haram din da cewa ana jiran yaki da dama a wannan shiya da marundunan sojoji da na 'yan sanda da dukkanin suke aikin samar da tsaro a wannan yankin amma cikin dare guda irin wannan lamari ya faru ba tare da samun doki daga waɗannan hukumomi ba
Alhaji Ibrahim Gaidam dai shine gwamnatin jihar Yobe
addu'a zamu yi ba abin da zamu yi mu da yan adam sai dai addu'a zamu yi mu sa sojojin nan da jami'an tsaro duk inda aka ji labarin su su bi su yanzu gashi General officer wanda yake kula da Yobe gaba daya Brigadier General Garba muna tare da shi duk inda aka ce yaran nan suna nan ya tafi sun tafi da sojojin su duk sun bi wurare sun tafi aka ce suna garin nan sun je garin aka ce ba kowa sun tambaya aka ce to yaran nan sun zo sun zo kun ga yaran ɗan mata ne a cikin motocin su a'a mun ga mota yaran ne suke ciki amma ba mu ga ɗan mata ba aka ce eh suna wani gari can sojojin suka wuce garuruka kace eh ƴan Boko Haram sun zo da yara ƴan makaranta a'a gaskiya mun ga motoci ba mu ga yara a cikin motocin ba duk labarin haka yake duk garin da suka ce akwai sun je da kansu gashi har general din sun gane to gaskiya abin sai dai mai ta addu'a
ba akwai wannan lamarin dai na kuma shiga daga wajen dakunan karatun matan yayin da na hangi wata masallaci a tsakiyar dakunan kwanan ɗaliban da aka ce a nan ne ma ɗaliban suke sallah lokacin da waɗannan ƴan ƙungiyar Boko Haram da suka zo suka kuma yi awon gaba da su
yanzu haka ina nan a kofar masallacin waɗannan ɗalibai inda aka ce suna sallah a wato sallah magariba lokacin da waɗannan mahara suka shigo don kokarin ɗebe su zaka wannan masallaci dai gashi nan masallaci ne wanda zan iya cewa ba ma gama ginawa ba daga kwano babu dai siling kuma babu ma fenti babu plaster a wannan masallaci amma wannan masallaci akwai alamun taburma haka kamar irin raguwa ne haka nan waɗannan ɗalibai wanda suka gudu suka bari
daga bisani na kuma zan tada ɗaya daga cikin masu aikin girki ma waɗannan ɗalibai wanda ta ce ta ma tana da yaranta a cikin wannan makaranta kama irin bayanan da ta so mai mun
sunana Zule Ali
girki tana cikin wadda aka gano ko kuma har yanzu ta
yana duk sunanan an same su
ko ke kina cikin wannan makaranta ne da
ina cikin wannan makaranta
da aiki ko
da aiki
to lokacin da waɗannan mutane suka shigo kamar yare abin ya faru ne
to lokacin da suka shigo ne da dan sallar mangariba lokacin za mu tahi mai sallar mangariba sai kawai he muka tashi muka ji kakau mene ya faru sai muka rugo da gudu kawai sai ashe su din ne suke shigowa ta get din ni lokacin na aiki yaro na na mura yana da amuna nace je so mu maganin mura shikenan to he naji bindiga din he na fita da gudu zan je kira yaro din kenan daga waje na aike shi to da na fito kawai sai muka yi karo da su
me suka ce miki
ce mun suka yi ki tsaya ina za ki je ban tsaya ba kawai ina ta gudu na dai na samu yaron na sai ya zo kawai sai muka yi hakan nan
lokacin da suka kwashe su haka
ɗaliban ai da haka ji harbe kowa gudu yake yi a garin gudun nan shikenan sun je sun samu ɗaliban wai za su taimaka musu shine amma kowa ta kansa yake kowa gudu yake to yaran da sun ga mota suna gari kamar sojoji ne ake da haka ne suka yaudare su suka ɗauke su
sun zo da motar soja ne
motocin irin na sojoji ne motar irin na soja
eh ayin naki duka suna nan amma
suna nan duka su uku
yan aji nawa ne
da aji shida da aji hudu da aji biyar
to Allah kara kariya
amin amin
lokacin da gwamna Ibrahim Gaidam dai isa wannan gari koyawa waɗannan iyaye jawabi game da halin da ake ciki da ma ya tabbatar musu da cewa gurin da mutum cewa na sake kwato yayan nasu ba gaskiya bane har ma ya ƙara da cewa ba su tabbatar amma sace waɗannan yara bisa irin rahotannin da yake samu sai dai da alamu wannan kalami bai ba wasu dadi ba inda har ma suka dan nuna fushin su kan wannan lamari hakan yasa na tambayi wani uba da suka yi wannan bore lokacin ziyaran gwamnan kamar abin da ke cewa
abin da yasa ake bore akwai iyayenmu da yayyenmu wasu ma yanzu hakan nan still suna asibiti a kwance wanda haka dai kamar tashin hankali ya ta sun fadi dan akwai wanda ake tunanin cewa ma za su iya rasa rayuwarsu akan wannan saboda wannan bayanin da shi gwamnan ya zo ya kin
tuni dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke tura wata tawaga zuwa wannan gari na Dacci wanda suka rada ministan yaɗa labaran kasar Alhaji Lai Muhammad da Khadija Bukar Abba Ibrahim wato karamin ministan harkokin waje da kuma wakilin ministan tsaron kasar dan jin zahirin abin da ya wakana da ma kuma halin da ake ciki
sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da ƙwararru kan harkokin tsaro a yankin ke cewa dangane da wannan lamari da kuma bayanin gwamnatin tarayya da ma duk wani ci gaban da aka samu kan wannan lamari
ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
Bari mu koma kan batun fiyade da aka yi wa wata yarinya ƴar shekaru 9 a sansanin ƴan gudun hijira da ke birnin tarayya Abuja. Ga bayanin da yarinya da kuma addarta suka yi wa wakiliyar Madina Dauda.
Na je karban wulla, ina zuwa shine ya kama ni ya ja ni dan iwu shine ya rufa min baki.
Dama an saba aikin ki a ungon ko?
Ba so sai ake aika na ba.
Sai kai ki ina?
Ya ja ni kan ɗakin shi. Na gagare in iwu ya rufe min baki sosai. Da ya gama sai ya ce in fita. Kina ya nuna min wukawa idan na yi magana zai yi kani.
Rabi Zakari yar shekara 9 tana zaune ne tare da yayarta a sansanin ƴan gudun hijira da ke Karmajiji.
Ranar da gabanin mangariba ne, an aika wata ta karɓar hula, sai ta dawo ta ɗan jima. Sai muka ce to me ya faru, ta ɗan jima har mai gida na ma ce tashin jin duba ta. Sai ta ce a ta dawo. Sai can shi jikin shi bai bashi sai ta tashi da duba ta kenan, sai ga tana zuwa. Sai ta zo karkar mu yanda take mermishi da sakon ma muryan tana rawa. Ka ce to me ya faru? Ni dai sai na mata sai na je sa mata abinci a cikin kitchen. Sai na sa mata kenan, sai na ce mata, ta ce mai na sa mata garwa ya ishe ta. Na ce me ya faru? Na ce a wai ba ta iya cinyewa ba. Na ce kai akwai abu. Sai na ga inda take ga mu ya ishe ta din muryan tana rawa. Sai na dauka tocin da yake hannun na waya na, ce na aska mata fiskanta. Sai na ga kaman yanda fiskanta yake, na ji muryan ta yana rawa-rawa. Na aska kaman irin muryan tana rawa kaman hawaye haka, kuma ba hawaye fiskar na aska jikinta. Sai naga bayan riganta jini. Me ye wannan ba komai? Tace sai na kira mai gidana don yana waje. Nace ka gafa? Tace ba mamaki ma ta fara period ne. Sai na tuna nace period kuma ba zai yawa
yazo haka nan
haka da yawa bayan riganta ba. Sai nace to shikenan. Nace har na nema da ya fita. Da ya zauna a waje, sai na ja ta ɗaki, na ce me ya faru, ki faɗa min. Na ce min wani mutum ne. Sai na ji wani mutum, na ji kaman an tuka mu wuka a zuciya. Na ce to wani mutum kuma? To shi ne na kira shi ya zo, ya ce wani mutum ne. Tukuna ta faɗa mishi wane. Sai muka fita, muka je muka duba shi a gidan shi, baya nan. Muka duba shagon shi, baya nan. Shi ne wani ya ba mu shawara kawai mu kai ta station. Muje mu report kamun tukuna a sanin da aka yi ta asibiti. Sai muka je station Karmajiji outpost, ya suka refari na mutu Wuye division. Daga gurin ne aka ci tobari aka yi ta asibiti.
Nan gaba a shirin za ku ji yadda aka sami kama mutumin da ya yi mata fyaɗen da kuma inda aka kwana kan wannan batun. Yanzu a madadin wakilanmu Haruna Dauda biyu da kuma Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatar muku a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
An ajiye gawar fitaccen mai bisharar nan ba Amurke Billy Graham domin karrama shi jiya Laraba da yau Alhamis a ɓangaren ginin majalisa mafi kwarjini da ake kira Rotunda. Za a yi wa mutumin da ake kira fastan Amurka karramawa da ba safai ake yi wa Amurkawa ba. An nuna irin wannan karamcin ne na ƙarshe ga ‘yar fafatakar kwatar ‘yanci Rosa Parks lokacin da ta rasu a shekara ta 2005. Iyalin Billy Graham sun shiga sauyin 'yan majalisa da shugaba Donald Trump da mamaye ɗakin sa Millennia wajen tarbar gawar tasa jiya Laraba. Daga nan ne kuma aka ba da dama ga jama'a su yi masa rakiya ta ƙarshe. Za a yi jana'izar Billy Graham gobe Juma'a a Charlotte, jihar Carolina ta Arewa.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu. Yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa. Da Solomon Abu wanda ya ba da umarni, da injiniyan mu Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.